Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Ba sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Talata 20 ga watan Disamba. A Najeriya, lauyoyi na ci gaba da takaddama kan hurumin shugaban kasa na bayar da umarnin binciken almundahanar da ake zargin wasu kusoshin gwamnatinsa da aikatawa.
Akwai sabanin ra'ayi tsakanin lauyoyi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi tsaga da fadi domin kuwa bayar da hurumi bisa ga doka, ne ya sanya ministan shari'a ya gudanar da wani bincike domin dokar kasa ita kanta bata bashi damar cewa shi irin wannan binciken ba.
A Jamhuriyar Niger, ministan tsaron Jamus ya yi alƙawarin tallafin matakan tsaro ga kasar.
On a tout d'abord bien sûr parlé de la situation de sécurité.
Ministan tsaron kasar Jamus Dr. Ursula von der Leyen.
Yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da zaune tsaye. Lambar da za ku buga ita ce alamar tambaya, wato alamar tarawa 2-2-2-5-5-2-6-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, shugabannin siyasar ƙasar Somalia sun yi kira ga cibiyoyin bada agaji da ƙasashen duniya da ma ƙasashe masu bada gudunmuwa da su mayar da martani akan abin da suka bayyana a matsayin yanayin fari mai tada hankali. A wajen wani taron gaggawa da aka yi a Mogadishu, shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce ƙarancin ruwan sama a wasu sassan Somalia ya janyo matsalar yunwa. A ƙarshen taron, shugabannin sun nada wani sabon kwamiti akan duba batun fari a ƙasar. Fiye da mutane 250,000 suka mutu sanadiyar yunwa a Somalia tsakanin shekarar 2010 da 2012. A wancan lokacin, gwamnatin ƙasar Somalia ta soki ƙasashen duniya da kasa kai ɗaukin gaggawa don ceton rayuka.
Shugabannin ƙasashen Rasha da Turkiya sun amince cewa kisan jakadan Rasha a Turkiya ba za ta dagula kawancen da ke tsakanin ƙasashen biyu ba. Mu da shugaba Vladimir Putin mun fahimci cewa wuraren da muka faɗaɗa kawancenmu da Rasha, musamman ma akan Siriya, ba za su fuskanci wani koma baya ba saboda harin da aka kai, a cewar Erdogan a Istanbul, bayan da shugabannin biyu suka gana ta waya da daren jiya Litini, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu sun ajiye furanni yau Talata a wajen hoton jakada Andrei Karlov a Moscow, wanda wani ɗan sanda da baya bakin aiki harbi har lahira jiya Litini, a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakarun Rasha a rikicin Siriya. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Kusulugu ya faɗi cewa mutanen Turkiya na jimamin wannan rashin. Haka kuma ƙasar Rasha da jama'arta da ma wato dama Kasubulu na Rasha ne tare da ministan harkokin wajen Iran akan abin da ake sa ran zai kasance babban taron tattaunawa kan rikicin Siriya. Ministocin ƙasashe uku sun amince a ƙulla yarjejeniya tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan adawa, a cewar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov bayan taron da aka yi yau Talata.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar Jamus sun saki mutum ɗaya kacal da suke zargi da kai harin jiya Litinin, inda wani mutum ya tuka wata mota a kurukura cikin dandazon jama'a da ke kasuwar saye da sayar da kayan bukukuwan Kirsimeti da ke Balen. Har mutane 12 suka mutu. Ofishin babban mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar ƙasar ya ce an saki mutumin dan ƙasaran ƙasar Pakistan saboda babu wasu ƙwararan hujjoji da za su sa a tuhume shi da aikata laifin. Sanarwar ofishin ta ce har yanzu bincike bai gano wani abu da ke nuna cewa mutumin ya aikata laifin ba. Wani dan ta'adda da ba a san ko waye ba ya sace motar kuma da gangan ya tuka ta a wannan kasuwar ta saye da sayar da kayan Kirsimeti dake wajen majami'a Kaiser Wilhelm a cewar jami'an kasar Jamus. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ba da rahoton cewa akwai fargaban mutane kusan 20 sun mutu a Kinshasa bayan wani tashin hankali da ya barke a lokacin da masu zanga-zanga ke yin kira ga dadaddan shugaba Joseph Kabila ya sauka daga kan karagar mulki bayan da wa'adinsa ya kare jiya Litinin. VOA Africa ya tabbatar da mutuwar mutane uku. Mazaunan wasu sassan Kinshasa, babban birnin Congo, sun busa wasu da tsakadaren jiya don nuna cewa lokacin barin kujerar mulkin Kabila yayi. An kuma ci gaba da jan harbe-harben bindigogi a gundumomi da yawa a yau Talata.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja inda lauyoyi suka ci gaba da takaddama kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na a yi cikakken binciken zargin wasu manya a gwamnatinsa. Umar Faruk Musa gare ka.
Akwai sabanin ra'ayi tsakanin lauyoyi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi tsaga da fadi domin kuwa bayar da hurumi bisa ga doka ne ya sanya ministan shari'a ya gudanar wani bincike domin dokar ƙasa ita kanta bata bashi damar cewa shi irin wannan binciken ba. Dangane da wannan matsayin ne na tuntubi lawyer Abdul Hamid Muhammad kuma kwararre akan sha'anin kundin tsarin mulki na ƙasa.
Kashi na 150 shine ainihin ya kafa ainihin office din wannan shugaban lauyoyi na Najeriya wanda yake kuma ya ragamar lauyoyi gaba ɗaya na gwamnati suna ƙarƙashin shi. Ya ba shi wasu tsarin wasu ainihin matakai da ya kamata shi ne yake da su da zai ɗauka. Tsarin mulkin ƙarara bai fito ba wanda ya ce ya ɗauki umarni daga wajen shugaban ƙasa domin ya yi bincike ba. Saboda ofishin nashi ma babu wani inda aka ajiye wanda aka ce a yi bincike a kai. Ƙarara abin da tsarin mulki ya tanada shi ne shi wannan babban lauya zai iya shigar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya ko kuma zai iya ɗauke wannan ƙarar da ma aka riga aka shigar domin ya kai ta wata kotu ko kuma ya karɓa ya ci gaba da ita in wani lawyer wanda ke ƙarƙashin ofishin shi ya shigar ko kuma ya ma janye ƙarar gaba ɗaya. Tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ne a kashi na 215 kashi na 3 wanda ya ce zai iya ba sufetan Najeriya dama ko kuma ya ba shi umarnin cewa ya bincike akan waɗannan al'amura. Binciken yin al'amura kuma ya rataye ne ga ofishin 'yan sanda ba ya rataye ba ne akan ofishin babban lauyan gwamnati ba.
A waje ɗaya wani lauya kuma wato barista Inuwa Abdulkadir tsohon minista a Najeriya kuma mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari ya ce lallai shugaba Muhammadu Buhari yana da iko bisa ga doka na yi abin da ya yi.
Shi yana da iko mukami biyu na ɗaya a matsayin shi na minista. Shugaban ƙasa na da iko na ya sa kowane minista ko kuma wani jami'i ya binciki kowane na al'amari ko na laifi ko ba na laifi ba. Akwai tsarin mulki inda ba shi shugaban ƙasa damar wasu abubuwa domin shi tsarin mulki ba wai ya gama komi da komi ne ba. Akwai wasu abubuwa inda an ka bar giɓi domin shi shugaban ƙasa domin yana da tarihi da izini kuma da tunce ya aikata wannan abubuwa. To duk da haka nan shi ya zama minista na shari'a ya binciki duk abin da ya kamata.
Amma wasu suna zargin cewa daman dai kamar shugaban ƙasa bai so a gano komai game da waɗannan manyan jami'ansa watakila shi yasa aka bi hanyar da ba za ta kai gaci ba.
Ba gaskiya ne ba.
A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan matsayin. Wasu na zargin cewa lallai wata badakala ce ake kokarin a kawar ko kuma a kare. Yayin da wasu suke ganin cewa gwamnatin ma tun farko ba da gaske take ba akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ganin irin cewa maimayin jami'an gwamnati a baya da dama an yi musu irin wannan zargin amma ba ɗauki wani mataki a kansu ba. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar sai kuma jamhuriyar Niger inda ministar tsaron Jamus Dr. Ursula von der Leyen ta ziyarci shugaba Isu Muhammadu ta yi alkawarin taimakawa musamman ta fannin tsaro kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Muna Barma ya fassara.
On a tout d'abord bien sûr parlé de la situation de sécurité.
Ministre tsaron kasar Jamus Dr. Ursula von der Leyen ta ce mun zanta da shugaban Niger ne akan batun tsaro da maganar cigaban tattalin arzikin wannan kasa saboda Niger na da matukar muhimmanci ga kasar Jamus idan aka yi la'akari da abubuwan da ke wakana a wannan yanki. Sannan tantaunawar mu bata tsaya akan Niger kawai ba, mun maganta akan halin da ake ciki a yankin Sahel baki daya. Kamar yadda aka sani, kungiyar kasashen G5 tana taka rawa sosai wajen tabbatar da tsaro a yankin Sahel. Saboda haka Jamus na da niyyar daukar dawainiyar wani sabon fasalin aiki domin tabbatar da tsaro tare da dorewar zaman lafiya. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ziyarci kasar Niger a watan Oktoba da ya gabata a wani shirin jibge dakarun kasar a Yamai waɗanda aka bayyana cewa za su karfafa rundunar sojan Jamus gwiwa a arewacin Mali, matakin da ya sha suka a wurin wasu 'yan kasar ta Niger. Shin ko ina aka kwana a game da wannan yunkuri?
On va renforcer la base aérienne à Niamey.
Ministan tsaron kasar Jamus ta ce, mun gode wa kasar Niger da ta ba mu wannan dama. Jamus tana shirin saka kuɗi sosai domin ayyukan dakarun sojan samanta da za a yi wa sansani a Yamai. Ministan tsaron kasar ta Jamus ta nuna juyayi akan harin ta'addancin da aka kai wa kasar Jamus a ranar Litinin din da ta gabata.
Ça vraiment choqué notre peuple.
Tana mai cewa wannan hari ya matukar girgiza Jamusawa, mun kaɗu sosai. A halin yanzu mutane fiye da 12 sun halaka, wasu sama da 50 sun jikkata. Wannan abin takaici ne, za mu ci gaba da bincike don gano tushen wannan ta'asa, amma a gaskiya al'ummar Jamus na cikin halin zulumi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hanyar da ta fi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula. Kafin nan a saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To ga wani malami daga Zaria, wake kallaye a Zaria?
To sunana Musa da garin Kwangila ne, maka fata alkhairi. Wato abin da ya kamata shine matasa su guji jita-jita din nan shike kawo rashin zaman lafiya. Ko yaya aka tsegunta mutum a mummunan zance ko mummunan magana, maimakon ya bincika da kyau, a'a ba zai bincika ba, sai ya je tsegunta wani yake ai na gasuwa da suna kaza suna kaza. Dukkan wannan abuwan shike kawo kaga.
To mun gode da wannan shawara taka. Baru har yanzu dai muna jihar Kaduna, amma cikin garin Kaduna wake kallai. Wake kallai a Kaduna? To da alamar layin ka ya katse. Yawwa, to ga kira daga Taraba. Wake kallai a Taraba?
Malam Hassan cikin garin Tsananta, Taraba suke yankin gasar local government.
Muna jin ka.
Yawwa, ana magana akan meye ne malam kai rabe?
Yawwa, muna magana ne kan hanya mafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula.
Eh, wannan kuma hakika gaskiya ne. Ko yanzu haka maganar da nake maka muke din nan, wallahi a cikin yankin yankin gasar local government din nan muna cikin wani hayaniya wanda dai Allah dai Ubangiji ya kare mu. Kuma wannan abu yana faruwa a bisa rufe shuwagabanci na gari.
To
idan Allah sa shuwagabannin suna tsawatarwa, to ina ganin Allah da za a sa.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Shugabanni na da rawar da za su taka kamar yadda ka ce. To malam na gaba, muna sauraron ka.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kacin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa Gani da Dari ne a gangaren Tudu. Mala Ibrahim, barka da aiki.
Barka da Shafale.
To Mala Ibrahim, a gaskiya ya kamata musamman fa mu matasa fa mu yi karatun tanasu. Dan a wannan kasa namu a yanzu in ba mun tsaya mun yi karatun tanasu ba muna tare da matsaloli da kuma damuwa. Su shugabanni ya kamata a kowane lokaci su nemi matasa suna tara su suna rika musu nasiha da irin wannan abun da yake faruwa wannan kasa namu ba ne abu ne mai kyau ba. Abun da ya kamata shine su nemi musu abun yi a sa su don mu samu tsira da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa namu. Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu gama duniyar nan lafiya.
To mun gode Shafale, bari mu je mu Katsina. Duk kowa ke kallaye a Katsina. To da alamar mun layin malamin na Katsina ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu to bari mu je mu jihar Niger. Wake kallaye a Niger?
Kuma gaji karamar hukumar jihar Niger.
Muna jin ka.
To kuna magana akan menene?
Yawa, abinda muke na maudu'in yau shine shin wace hanya ce tafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula?
To na farko dai babban hanyar da ya kamata a taimaka ma matasa na tarbiyyantar gwamnati karankanta ya kamata ta kula da taimaka ma matasa musamman wayanda ke kare makaranta ba su da aikin yi. Bayan haka kuma akwai matasa wayanda yake.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Bari mu je mu kuma Kaduna. Wake kallaye a Kaduna?
Malam Ibrahim ka amurci, barka da dare.
Barka da warhaka, me ye ra'ayinka?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
Ai na gane ka tun daga muryar. Me ye ra'ayinka?
To alhamdulillah, ni abin da nake Malam Ibrahim, gaskiya ina kira ga shugabannin Najeriya. Na farko dai su rika tabbatarwa da cewa ita kanta makarantar gwamnati a tabbatar da ana tallafa a 'yan talakawa su yi karatu. Domin Malam Ibrahim, yanzu idan na san ban da inda zan je in samu naira 10 ko kuma gaban nan idan ka bar kaban naira 500, to duk abin da ka ce in je in yi maka zan yi maka. To kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan.
To mun gode sosai Alhaji Musa. To bari mu je mu Borno. Wake kallaye a Borno?
Alhaji Muhammad Awwal ne daga Imudalau, da kusa da local gani.
To muna jin ka Alhaji Awwal.
Yawwa, dama ta tambayar maudin yake. An ce batun matasa. To batun matasan nan in an yi taɓa rawaye ta mabi sawu. Dalili na kuwa nan shi ne. Sun shugabanni kullum suka zo su suke ƙudurar matasa. A kan cewa ku zaɓe mu, mun yi za mu ga kaza, mun ga za mu yi kaza. To yin haka shi ya sa ake samun rarrabuwan ka.
To mun gode sosai da wannan bayani naka. Bari mu je mu Yobe. Wake kallaye a Yobe?
Hello?
Muna jin ka.
Abdullahi daga Gulu.
Muna jin ka Mala Abdullahi.
Ɗahiro.
Muna sauraron ka ɗan ɗaga murya.
Yawwa, abinda yake kawo wannan matsala wato ba wani abu bane, gwamnatocinmu na jihohi suna daga cikin matsaloli. Yawwa.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci sosai. Bari mu ƙetara zuwa ƙasar Chadi. Wake kallaye a Chadi?
A Chadi ne Umar Mustafa.
To muna jin ka Umar.
Ya Allah, a taimaka mana a wannan matasa a gaya muku.
Muna jin ka Alhaji Umar.
A taimaka ma hukumomin bar.
To da alamar dai layin da matsala saboda tsananin nisa ko wani abu mai kama da haka. To kamar yadda muka ce, to bari mu koma Bauchi wake kallaye a Bautin Yakuba?
Wannan Danjuma ne mai kayan gwangwan da ke jiya ɗaya kalamar hukumar jiya ɗaya.
To, Malam Danjuma.
To, su dai matasa, shawarin da zan bayar a kansu. To, su ma dai sai suna haƙuri da rayuwa. Su kuma manya su kuma suna kulawa a kansu. Duk abin da za su yi ana sa musu idanu. Dan abubuwan duniya dai ne komai sai an yi haƙuri.
To, mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu je mu daura mu saurari wato kallabi tsakanin rawuna. Muna sauraron ki.
Sunana Hajiya Aisha a gari daura dole.
To, lalle dole kan. Muna jin ki, Hajiya.
Wato fata na ni ga matasan mu na duk Afirka baki daya. Dan Allah, dan Annaba, a taimaka shugabanni su tashi tsaye akan ƴaƴanmu da jikokinmu da kannanmu. A faɗakar da su da ta hanyar ilimi, da ta hanyar sana'a. A taimaka mana, muna da yara fiye da yadda baka tsammani. Duk inda muka je ba wai sai a garinmu ba muke da yara sosai da sosai. Har ma manyan sai ka ga wani abin da babba zai yi, wani yaron ɗan ƙarami ɗan. Hello?
Muna sauraron ki, Hajiya.
Yawwa, wani yaron ɗan shekara 15 ma ba zai yi abin da wani babban ma zai yi ba. Shugabanninmu suna ta ƙoƙari.
To, mun gode sosai kallabi tsakanin rawuna, mun gode sosai. To, bari mu kaɗa Kanan Dabo. Wake kallaye a Kano?
Murtala ne daga Kano.
To, muna jin ka.
Yawwa, maganar matasa. Ya kamata gwamnatin tarayya ta kula da ayyukansu. Saman musu aiki. Saboda haka idan da aiki da zai zamto ana samun a yawan tarzoma ta matasa ba.
To, akwai rawar da iyaye da kuma shugabannin addinai za su taka?
Farai kuwa, ta fuskan makarantu, shugaban addinai za su iya koyar da matasa yadda za a samu zamantakewa, da yadda za a samu zamantakewar kwanciyar hankali, yadda matasa ba za su rinda kawo fitintunu a tsakankanin al'umma ba.
Iyaye?
Iyaye ba.
Iyaye fa. To, mun gode sosai, mun ji kana niyyar ƙarin haske game da rawar da iyaye ya kamata su taka ta fannin tarbiyyantar da ƴaƴansu don a samu al'umma mai zaman lafiya da cigaba. Mun gode wa kowannenku da ya bada gudunmuwarsa. To, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Club ɗin Real de Madrid ta ƙasar Spain, wadda ta kasance zakaran duniya a ƙarshen makon da ya gabata a wasannin club ɗin da suka zamanto zakaru a nahiyoyinsu. Club ɗin da na Real de Madrid da wannan babban kotun da ke kula da harkar wasanni ta hana ma dokar sabbin 'yan wasa saboda suna ɗaukar ƙanƙanan yara. Yanzu haka kotun ta ba ta izinin ci gaba da sayen 'yan wasa a nan gaba. A wasannin League One na ƙasar Faransa ƙwallon ƙafa, yanzu haka ba zato ba tsammani ƙungiyar ƙwallon ƙafan nan ce ta Oje Senis ta kasance zakaran zagaye na farko na wasannin ƙwallon ƙafa na rukuni na ɗaya na ƙasar Faransa, bayan da ko ta yi nasara a wasanta na ƙarshe da ci 2-1 gaban Anje, yayin da club ɗin AS Monaco da ke biyo ta baya sha kashi 1-3 a hannun Lyon a Stade Louis II na Monaco duka dai a can ƙasar ta Faransa. Idan muka dubi wasannin tennis ko a kasar Czech din nan, Petra Kvitova ta 11 a wasannin tebrin tennis ta duniya ta huskanci wani hari da wani ya kai mata a sanyin safiyar yau, wani da ke son yayi mata sata. Ita 'yar asalin Czech din Kvitova ta yi bayani wa dukkan magoya bayan ta da abin da ya same ta, tare tabbatar musu da cewa tana cikin koshin lafiya. Shi ko Roger Federer dan kasar Switzerland, yanzu haka ya ce dukkan hankalinsa ya koma ga shekaru shekara 2017 a ci gaba da wasannin tennis, kuma bai ya tunanin yin retire duk da yake yana da shekaru 35 a duniya. Shi da Roger Federer tun ranar 8 ga watan Yulin da ya gabata ne, bayan da ya shaka shi a wasan kusan na ƙarshe a Wimbledon gaban Milos Raonic saboda jin ciwo da ya yi gaba, ya ce zai dawo a fagen wasanni idan Allah ya kai mu a cikin watan Janairun shekara ta 2017. Albarkacin wasannin Hopman Cup a ƙasar Australia. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci zuwa lokaci gwamnatin Amurka takan bayyana waɗansu mutane da suke da tasiri ga harkokin ƙungiyoyin 'yan ta'adda, galibinsu manyan shugabanni ko kuma suna taimakawa wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ta'addanci. Ta kowane hali, mutane ne da suka aikata ko kuma ake ganin akwai yiwuwar suna barazanar gaske a fuskar aikata ayyukan ta'addanci. Wannan shine matsayin da Abdullah Ahmed Al-Mashidani da Abdalila Himik da kuma Basil Hassan, dukansu uku suna da hannu cikin aiwatar da harkokin kungiyar 'yan ta'adda a ƙasashen ƙetare, musamman kungiyar ta'addanci ta duniyar nan da ta yi ƙaurin suna ISIL, wacce aka fi sani da Daesh. Ɗan ƙasar Iraki mai suna Abdullah Ahmed Al-Mashidani yana aiki da mayakan 'yan tsagerin ƙasashen ƙetare ne waɗanda suka zaɓi shiga cikin ISIL. Shi yake ɗaukan ɗawainiyar zamansu da kuma shirye-shiryen tafiye-tafiyen 'yan ƙunar baƙin wake. Abdalila Himik, wanda aka fi sani da Abu Sulaiman Al-Faransi, haifaffen ƙasar Morocco ne, babban mayakin ISIL. A shekarar 2015, Himik ya kafa ƙungiyar bataliyar Tariq-e-Ziyad, wata matattarar mayakan ƙasashen waje na ISIL, wadda aka kafa musamman domin 'yan tarayyar Turai. Wannan ƙungiyar, wadda a da yawan membobinta ya kai 300, tana zaman sojan hayar ƙungiyar ISIL, tana kai hare-hare a Iraki da Siriya da kuma daular Larabawa. Basil Hassan, ɗan ƙasar Lebanon kuma haifaffen ɗa ne wanda yake gudanar da shirye-shiryen cikin gida na ISIL, ana tuhumarsa da ƙulla maƙarƙashiyar kashe ɗan jaridan nan na ƙasar Denmark Lars Hedegaard, ɗan shekaru 70 a shekarar 2013. An kama shi a ƙasar Turkiya a shekarar 2014, amma daga baya aka sake shi a wata musayar fursunoni domin neman sakin waɗansu mutane 49 da ƙungiyar ISIL ta yi garkuwa da su. A ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman mai lamba 1224, ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana Abdullah Ahmed Al-Mashidani da Abdalila Himik da Basil Hassan a matsayin 'yan tsagera na musamman na duniya, sannan an saka sunayensu a jerin 'yan tsageru na musamman. Hakan na nufin an hana su taɓa ƙadarorinsu a Amurka, sannan an dakatar da su daga harkokin kasuwanci na duniya baki ɗaya. Babu wani ba Amurka ko kuma kamfanin Amurka da zai yi kasuwanci da su. Ta wannan hanyar, Amurka take karya lagun hanyoyin samun tallafin 'yan ta'adda da kuma ƙungiyoyin ta'addanci. Ta wajen ayyana Abdullah Ahmed Al-Mashidani da Abdalila da kuma Basil Hassan a matsayin 'yan ta'adda na duniya, Amurka tana keta zaton murƙushe mummunar aniyar waɗannan 'yan ta'adda. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani, sai ka rubuta zuwa ga editorials BOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ka iya ganin wannan editorial a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorials.
A gaishe ka, yanzu kuma ga muryar ta dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
A takaice, a yau Talata, shugabannin siyasar ƙasar Somalia sun yi kira ga cibiyoyin ba da agaji da ƙasashen duniya da ma ƙasashe masu ba da gudunmuwa da su mayar da martani akan abin da suka bayyana a matsayin yanayin fari mai tada hankali. A wajen wani taron gaggawa da aka yi a Mogadishu, shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya ce ƙarancin ruwan sama a wasu sassan Somalia ya janyo matsalar yunwa. Shugabannin ƙasashen Rasha da Turkiya sun amince kan cewa kisan jakadan Rasha a Turkiya ba zai dagula ƙawancen da ke tsakanin ƙasashen biyu ba.
To, jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Saida Hamdu wadda ta haɗa mana sautin, da injiniyarmu Hajjia Zainab Abdulrahman. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe.